بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Asabar 21 ga watan Zulqa'da, Hijira Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436, daidai da 5 ga watan Septemba shekarar miladiya ta 2015. Wannan shine kaset na 28 daga cikin jerin giyar kasusun karatun littafin Iqtida'us Siratul Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim, walafan Sheikhul Islam أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أبجي يجيكنش دا غفرة لتاف اقتداء الصراط المستقيم ينا تتونا واني غمدا مسألة من مهمن شي أجكين عقيدة مسلمي يتشي مسألة الولاء والبراء ابن تيمية الله يجيكنش يأي وقرن تنتن شبياني قري دنغني دا قائدوجي دا أصول اند أكي جنا وتنجوجي و al'adun kafirai da yin baran-baran da tsarin rayuwar kafirai da maguzawa, sawa'un waɗannan kafirai kafirai ne masu littafi da gaskiyar Yahudu ko Nasara, ko kuwa kafirai ne maguzawa waɗanda suke ainihin wato marasa littafi. Allah Ubangiji ya samu dace. Muna ta bibiyan al-Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah, a inda yake ta kwararo mana bayanai dangane da ka'idojin da kuma nassoshi na Al-Qur'ani da Sunna da maganganu na manyan malaman Sunna daga cikin Salaf waɗanda suke ta ainihin wato bayyana ka'idar wannan bara'a da ake yi da tsari ko al'adu ko tafarkin kafirai game da addinin su, game da shari'ar su, game da yadda suke kallon rayuwa, game da ainihin wato irin yadda suke mu'amalantan al'amuran su. Allah ya tsare mu. Za mu tashi inda Ibn Taymiyyah yake cewa والمقصود أن من هؤلاء الثلاثة من ابتغى في الإسلام سنة جاهلية، فسواء قيل متبع أو مبتغ، فإن الابتغاء هو الطلب والإرادة، فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنة الجاهلية دخل في الحديث. جينا من بياني أكن حديث ليكاود أكن شوا الله سبحانه وتعالى ومن ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي متاني أكو sune waɗanda Allah ya fi fushi da su. Daga cikin su akwai wanda yake yin ilhadi a cikin harami, wanda yake karkacewa daga ka'idar rayuwa a cikin haramin Makka, da kuma wanda yake kokarin mubtagin fil islami sunnatan jahiliya, wanda yake bibiyan al'adar jahiliya alhalin yana cikin musulunci, da kuma wanda yake neman wani jini na wani mutum ya zubar da shi ba tare da haƙƙin shari'a ba. Waɗannan mutane guda uku manzo Allah ya ce su ne abghadun nasi ila Allah, su ne mutanen da Allah ya fi fushi da su. Allah ya tsare mu. To yana cikin wannan sharhi ne na hadisi sai yake cewa wal maqsudu, abun nufi anna min haula'i thalathati, cewa daga cikin waɗannan mutane guda uku maniftaga fil islami sunna jahiliya sunnatan jahiliya, daga cikin su akwai mutumin da ke neman watan al'adar jahiliya ya ci gaba da aiwatar da ita alhalin ana cikin musulunci. Fasawa'un qila, daidai wadaida, shin an ce ne muttabi' mai bi ko mubtaghi mai neman sunnar jahiliya, fa innal ibtigha'a huwa talab, ai abinda yake cewa al-ibtigha shi din ne dai neman watan sunna din, neman abu, wal irada da nufata zuwa ga abu, fa kullu man arada fil islami an ya'mala bi shay'in min sunanil jahiliya, duk wanda ya sanya nufin a cikin musulunci bari ya aiwatar da wata al'ada ta jahiliya alhalin ana cikin musulunci, da khala fil hadith, to ya shiga cikin ainihin wato wannan wa'id, wannan mummunan alƙawari da hadisin ya zo da shi. Was sunnatul jahiliya, to mecece al'adar jahiliya? Malam yace kullu adatin kanu alaiha, duk wata al'adar da mutanen jahiliya suka rayu a kanta. Fa inna sunnata hiya al'ada, domin lafazin sunna a cikin yaren larabci shine al'ada, abinda aka saba da shi, abinda ya zama norm, abinda ya zama culture, kowa ya yadda ana yin shi. idan an ga mutun yana yi ba a ganin ya saba wa tsarin rayuwar wannan al'umma shine ake cewa al'ada wa hiya tariqul lati takarrara li naw'in minan nasi shine al'amari yanayin wani abu wata hanya ta rayuwa wadda ta maimaitu a cikin wasu mutane mimma ya'uddunahu ibadatan suka fara lissafa shi a matsayin ibada aw ya'uddunahu aw la ya'uddunahu ibadatan ko kuma ba sa lissafa shi a matsayin ibada wato idan aka ce al'ada ta wasu mutane abinda ake nufi shine abinda mutanen wannan ƙasa ko wannan gari ko wannan yanki ko wannan kabila suka saba da yin shi a cikin bukukuwansu ko zamantakewarsu ko al'amuransu na yau da kullum ko nau'in sutura ko abinci ko yadda suke yin gini ko yadda suke fahimtar rayuwa ko hulɗa tsakanin wani da wani yadda suke mu'amalantar gawawwakin an musu mutuwa yadda suke mu'amalantar ƴaƴan da aka haifa irin sunayen da suke sanya wa junansu irin raha da suke yi irin yadda suke rera waƙoƙinsu duk wannan ya cikin al'adun mutane ma'ana gaba ɗaya way of life comprehensive way of life tariqul hayat ash-shamil yadda mutane suke rayuwarsu gaba ɗaya shine al'adarsu inda zaka gane abinda ba al'adarsu ba shine duk sanda wani yazo kan wannan tafarkin daidai abinda ya kamata yi sai ya aiwatar da sabanin abinda aka saba duk za a taso a ce ai ba haka ake yi ba ma'ana ga yadda aka saba gaisuwa yanzu ka je wasu wuraren gaisuwa shine idan mutum yazo sai ya dukawa babba to wanda duk yazo garin sai bai dukawa babba ba da zaran an ganshi za a ga bai kyauta ba saboda ya saba wa al'ada ko to irin wannan shine al'ada abinda da ka saba mishi mutane za su yi raising eyebrow din su ko da fa ba su da hujja akan me yasa ake yin shi hujjar su kawai shine ba haka aka saba ba yanzu da mutum yaje neman aure in yace ba zai yi lefe ba ba zai kawo goran sa rana ba ba zai kawo motocin ɗauka amarya ba ba zai buga kati ba babu luncheon babu wane ne party duk sai a ce ai ba haka aka saba ba aka kashi a kiyin auren to waɗannan su ne al'adu ina fata mun gane wannan da haka al'adun jahiliya su ne abubuwan da mutanen jahiliya suka saba suna yi sawa'un ibada ne ko mu'amala qala ta'ala Allah yace kad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi an samu wasu al'adu sun shude gabaninku fasiru fil ardi ku tafiya bayan ƙasa ku je ku ga yadda al'adun mutane suke qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzo Allah yace la tattabi'unna sunana man kana qablakum wallahi za ku dinga bibiyan tafarki da al'adun waɗanda suka gabace ku walittiba'u huwa liqtifa'u abinda ake nufi da al-ittiba bibiya shine al-iktifa iktifa a dinga neman yaya abin yake ana bibiyan sawu walistinan da kwaikwayo kwaikwayen irin abin da suke yi faman amila bi shay'in min sunanihim duk wanda yayi aiki da wani abu daga cikin al'adun jahiliya faqad ittaba'a sunnatan jahiliya ya ba al'adun maguzawa wa hadha nassun 'amun ibn taymiya yace wannan nassi ne wanda yake gama gari mai fadi yujibu tahrima mutaba'ati kulli shay'in wanda yake hukunta wajibcin a haramta bin duk wani abu min sunan jahiliya daga cikin al'adun jahilai maguzawa fi a'yadihim sawa'un waɗannan al'adu a cikin bukukuwan jahiliya ne wa ghairi a'yadihim da kuma ma ba cikin bukukuwan su ba walabzul jahiliya yace shi kalmar jahiliya din kad yakunu isman lil hali yana iya zama suna ne na yanayin abu wa huwa al galibu fil kitabi was sunna lafazin jahiliya yana zuwa mafi yawan lokuta a cikin alqur'ani da nuna cewa wato halin yanayin abu wa kad yakunu isman lidhil hali yana iya zuwa kuma ya nuna suna ga mutumin da yake cikin halin da ake magana din wato an ce jahiliya to situation yanayin waje amma ana iya cewa jahiliya ya zama kuma wato yanayin mutumin da ke cikin wannan harka faminal awwali in ka dauki na farko jahiliya da ma'anar ismul lil hal zaka same shi a cikin hadisi kaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam li abi dharr innaka mru'un fika jahiliya da manzo Allah ya ce sayyidina abu dharr kai mutun ne wanda akwai jahiliya tare da kai bi ma'ana fika halun lil jahiliya kana da yanayi irin na maguzanci wa kauli umara da kuma yadda umar yake cewa inni nazartu fil jahiliyati an a'takifa a zamanin jahiliya na taba yin wato ba kance cewa zan yi itikafi lailatan tsawon dare kaga fil jahiliya ai fi halil jahiliya a yanayin maguzanci wa qaulu aisha da fadin aisha Allah ya kara mata da take cewa kana nikahu fil jahiliya ala arba'ati anha tace aure a zamanin jahiliya ma'ana a lokacin da ake yanayin jahiliya aure iri hudu ne ake wannan hadisi ne mai ban mamaki da al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi to wanda ainihin wato riwaya ce daga Urwa dan Zubair daga Aisha take ba su labarin yanda ake aure a jahiliya cewa aure iri hudu ake akwai aure irin wannan da kuka sani inji Aisha wanda ake zuwa gun waliyan mace a nemi aurenta ta a baya da aurenta tace akwai aure na biyu shine mutun yana da matar shi in tayi tsarki sai ce ki tafi gun wani sai tura ta gun wani dama yaje ya roki wani cewa zan turo matata ka dinga kwana da ita ba zai sake kusantar wannan mata ba sai ta dauki ciki daga wancan mijin ya tabbata ta samu ciki wai yana yin haka ne wai dan ya samu irin wannan mutumin neman iri kamar da ake yi ma awaki ko shanu ana so a samu iri kaza sai a kai su su musu barbara to wai sai mutun ya kai matar shi wani gida wani katu ya mishi barbara dan aifa mishi katan da suna yin wannan maguzancin a jahiliya tace aure na uku shine mutun yana da ƴa sai je gaito samarin layi kamar mutum 9 10 ko 8 kowa ya shiga ya kwanta da ita in ta dauki ciki sai a sake tara su sai ta musu jawabi kawai ta ce to kun san dai abin da ya faru da ku da wani da wani da wani duka mun yi kaza kaza da su lokaci kaza amma wannan cikin na wani ne sai ta nuna wanda take so kawai ta zaba shikenan dole ya anshi wannan dan kuma dole ya aure ta tace da kuma aure wanda mutane ke zuwa su je su siyo bayi su saka su a dakuna masu jaffutula kamar gidan karo yake nan sai su zauna a bakin kofa suna ansan kudi ana shiga gun waɗannan mata ana fasikanci da su wannan su Abu Sufyan sune suke yin wannan lokacin sune masu kudi masu gidajen hotel da gidajen karo fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a kun ji yadda ake a maguzanci kenan shi sa jahiliya ba karamin bala'i bace Allah ya tsare mu to wannan hadisi yana a cikin Sahih Bukhari ainihin wato Aisha take bada wannan labarin cewa ga yadda al'amarin yake a jahiliya take cewa yayin da manzo Allah ya zo sai dai aka kauda waɗancan nau'i na aure gaba ɗayan su aka bar kwaya ɗaya shine cewa aure sai da wali sai da siga sai da sadaki sai da shidu sai ka je gun uban yarinya ka roka ya yadda ta yadda an baka ainihin wato izini ka ganta ka kawo sadaki sannan kuma a daura aure da shedu ai siga Allah ya sa mu dace to kaga ash-shahid anan shine cewa da yayi tace fil jahiliya wa qauluhum ya rasulullah kunna fi jahiliyatin wa sharr da fadan su da suka fada suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ma yana cikin bukhari da muslim suka ce mun kasance a cikin maguzanci da ainihin mugun yanayi na rayuwa ai fi hal jahiliyatin aw tariqatin jahiliyatin aw adatin jahiliyatin wa nahu zalika da zaka yi fassara da cewa mun kasance a cikin yanayin jahiliya a cikin tafarki na jahiliya a cikin al'ada ta jahiliya fa innal jahiliyata wa in kanat fil asli sifatan yace ita jahiliya duk da asalin lafazin siffa ce lakinnahu ghalaba alaihi listi'malu hatta sara isma sai dai isti'mal amfani da ake da lafazin a matsayin suna ya galabaci siffan har ya zama sunan abu wa ma'anahu qaribun min ma'anal masdar da ma'ana wata take kusa da masdari wannan lafazi na farko kenan ko ma'ana ta farko da yace jahiliya na zuwa da ma'anar hali na ainihin yanayin wuri wa amma thani da ma'ana ta biyu kuwa na ainihin da za a ce yana zuwa da ma'anan sahibul hal ma'abocin wannan dabi'a fataqulu ta'ifatun jahiliya akan iya cewa tawagan mutane na jahiliya wa sha'irun jahiliyun ko a ce mawaqin jahiliya kaga yanzu sifa ne ga shi zil hal din wa zalika nisbatun ila al jahl ana danganta shi ne kenan ga jahilci alladhi huwa adamul ilm shine wanda babu ilimi tare da shi ko bisa kala zarati aw adamu ittiba'il ilm ko kuma rashin aiki da ilimi ko da akwai ilimin shi ma jahiliya ce fa inna man lam ya'lam al haqq domin wanda bai san gaskiya ba fa huwa jahilun jahalan basita wannan jahili ne jahilci mai sauki fa in ita kada khilafu idan bayan bai san daidai ba sai kuma ya kudirce sabanin daidai fa huwa jahilun jahalan murakkaban ya zama jahili jahilci wanda yake wani kan wani fa in qala khilafal haqq idan kuma bayan bai sani ba ya kudirce sabanin gaskiya sai kuma yayi magana da sabanin gaskiya to shikenan ya zama khilafal haqqi aliman bil haqqi aw ghairi alimin sawa'un yana sanar da gaskiya ko bai sani ba fa huwa jahilun aidan ha ila yau jahili ne shi ma kama qala ta'ala kamar da Allah yake cewa wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama su mutanen kwarai sun kasance idan jahilai suka yi musu magana sai su ce aminci muke nema salama ai nabtagi salama to yanzu su waye jahilai anan su ne wadanda ba su san Allah ba ko kuma sun san Allah sun ki su aiki da sanin Allah sun ki imani sannan kuma suna magana da sabanin abin da yake wato na gaskiya wa qala annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace idza kana ahadukum sa'iman idan dayan ku na cikin halin azumi fala yarfas kada ya kwarkwasa wala yajhal kuma kada ya wauta kada ya jahilci shine kada ya aiki da sabanin abin da mai azumi ya kamata ilimin sa ya nuna masa wa min hadha qaul ba'd shu'ara'il arab irin wannan ne magana wani daga cikin mawakan larabawa da yake cewa ala la yajhalan ahadun alaina fa najhalu fawqa jahalil jahilina amr dan kalsum ne aka ce wani mawaki ne a jahiliya dan giya wani mara mutunci wanda yayi rigima sosai da al'ummar zamanin sa shine yake wannan magana yana cewa ala la yajhalan ahadun alaina ku saurara ku ji wallahi mu ba wanda zai mana aikin jahilci fa najhalu mu ko simi masa jahilci fauka jahilil jahilina sama da jahilcin jahilai kaga yana sanar da abin da yake cewa ba daidai bane kenan zai yi wauta fiye da tawawaye in dai akai masa wato an ka mushi kayan kara sai ya maka kayan da ake itace ake cewa ko wa hadha kathirun ibn taymiya yace wannan akwai shi da yawa kwarai a cikin maganganun su wa kadhalika man amila bi khilafil haqq to haka kuma duk wanda yayi aiki da sabanin gaskiya fa huwa jahilun wannan ma jahili ne wa in alima annahu mukhalifun lil haqq koda yana sanin cewa abun da yake aikatawa sabanin gaskiya ne kama qala subhanahu kamar da Allah yake cewa innamat tawbatu alal ladina ya'maluna as-su'a ala Allah lil ladina ya'maluna as-su'a bi jahalati kadai Allah yana karban tuba ne tubar da Allah yake karba yana karban ta ne ga waɗanda suke aikata mugun aiki bi jahalatin a halin suna jahiltar haka din qala ashabu muhammadin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce kullu man amila su'an fa huwa jahil duk wanda ya aikata mugun aiki san da yake aikata aiki mugun aiki nan jahili sunan shi shine ma'anar amila amaluna su'a bi jahalatin a sanda mutum yake shan giya ko yake yin zina ko yake yin ƙarya yana sanar cewa babu wannan abun bayi da kyau to wannan jahilci ne ma'ana ya kauda ilimin shi ya ƙi yin aiki da ilimin shi na sanin rashin dacewa wannan aiki to haka kuma wanda yake yi ba tare da ya sani ba shi kuma jahilcin shi bai kai wannan ma wanda ya sani ba gagantan tafin tafsiri na al-Imam Ibn Jarir ya kawo maganganun sahabbai da tabi'ai da yawa wanda suka tabbatar da wannan fassara da aka ji Ibn Taymiya ya faɗa italakan cewa sahabban annabi sun faɗi cewa ma'ana wannan aya shine wanda duk ya aikata mugun aiki to yayi aikin jahilci Allah ya tsare mu daga aikin jahilci wa sababu zalika anna al-ilma al-haqiqi ar-rasikh fil qalb anna al-ilma al-haqiqi ar-rasikh fil qalbi abin da yasa aka ce duk wanda ya aiki da sabanin ilimin sa sunan shi jahili saboda ilimi na gaskiya wanda ya riga yadda su ya kafa a cikin zuciya yamtani wa an yasdura ma'ahu ma yukhalifu yana bai yuwa a ce tare da wannan ilimin a ce kuma abin da ya saba wa ilimin ya bujiro daga wannan zuciya misali yanzu kana da ilimi yaqinan cewa Allah ɗaya ne a sama yake ka gaya mini yadda za a yi a tirsasa maka ko kuma da san ranka kawai ka ce Allah uku ne me yasa ba za ka iya faɗa haka ba saboda kana da ilimi yaqini akan cewa Allah ɗaya ne babu yadda za a yi wata magana ta fito daga bakinka sabanin fadin haka ina fata mun gane wannan to duk wanda yake da ilimi yaqini akan tashin alkiyama ba zai taba ƙaryata tashin alkiyama ko ya aikata abin da ya san zai samu matsala alkiyama ba idan Allah yake cewa ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, tun da suke aikin banza wai basu ma san cewa za a yi tashin kiyama bane, ba suna jin babu kiyama ne. Shi yasa annabawa da manzanni saboda sun fi kowa yaqini, suka fi kowa jin tsoron Allah, kuma suka fi kowa gujewa ainihin saban Allah. To haka nan kuma daga annabawa kuma sai na kusa da su a wajen ainihin abin nan sune siddiqai, sai kuma muminai, waliyai da sauransu, kafa a kawo kan gama garin mutane waɗanda su dai suna nan ne, sun ma'amanu sun makafaru, sun ma'amanu sun makafaru, sun mazadu kufra. Duk sanda mutum, saboda ilimin da mutum yake da shi game da lahira ba ilimi ne wanda yake ya zauna a cikin zuciyarsa ya zauna daram ba, yana ilimin yana fluctuating, imanin shi game da lahira yana rawa, da haka idan yayi rawa sai ya aikata barna, wani lokaci kuma imanin ya dawo sai ya aikata ainihin wato aikin alkhairi. Allah ya tsare mu. Yamtani wa an yasdura minhu ma yukhalifuhu min qawlin, ba zai yiwu wani abu da ya saba wannan imanin ya fito daga zuciyar mutum ba, daga wannan ilimin ba, min qawlin na magana ne, au fi'lin ko aiki, famata sadara khilafuhu, duk sanda sabanin haka ya fito daga aikin mutum ko maganarsa, fala budda min ghaflatil qalbi anhu, babu shakka zuciyar wannan mutumin a daidai lokacin nan ta gafala ne daga wannan ilimin, au da'afuhu ko kuma raunin ilimin, fil qalbi a cikin zuciya, bi muqawamati ma yu'aridu, ilimin yayi rauni wajen yin jayayya, wajen yin fada da abin da ke saba ma ilimin na rashin imani ko rashin sani ko makamancin haka. Watilka ahwalun tunaqidu al-ilma haqiqatul ilm, yace waɗannan sune abubuwan da suke wato cin karo da ilimi na gaskiya, fa yasiru jahalan bi hadha al-i'tibar, shikenan sai ilimin ya wayi gari ya zama jahilci. Wa min huna ta'rifu dukhul al-a'mal fi mustahiq al-iman haqiqatan la majaza, sai wata magana kuma a cikin akida, yace daga nan zaka gane ma'anar da ake cewa ayyuka suna shiga cikin ma'anar imani, shiga na gaskiya ba haqiqa ba, ba majazi ba, cewa da ake yi ayyuka wani bangare ne na imani, cewa imani fada ne da baki, kudircewa a zuciya, da ayyuka da gabobi. To idan ka fahimci wannan sai ka gane da gaske fa lalle ayyukan gabobi yanki ne na imani. Domin me ke sa mutun yayi sabanin ayyukan da suka saba wa imani, shine raunin imanin, ashe karfin imanin ke sa ya dinga ayyukan imanin. Wa illam yakun kullu man taraka shay'an min al-a'mali kafira, duk da yake fa ba duk wani wanda ya bar wasu ayyuka ne yake kafiri ba, wala kharijan an asli musammal iman, ba kuma ma zai fita daga wato asalin abinda ake kira da suna imanin ba. Wa kadhalika ismul aql, haka ma hankali, duk sanda mutum yake da cikakken hankali ba zai yi wani abu da ya saba wa hankali ba, da gurgurdan yadda hankalin shi yake rawa ko bai cika ba, da gurgurdan yadda zai abinda ya saba wa hankali, koda ko bai fita daga cikin asalin karabkan masu hankali ba, zai iya yin wani abu da yake yayi kama da na mahaukata ko na yara, amma bai zama yaro kuma hukaci ba, amma wannan na ishara akan rauni a cikin hankalin shi, ko an samu ainihin wato rashin tabbas a cikin hankalinsa. Wana wa dhalika min al-asma, da gurgurdan irin waɗannan ainihin sunaye. Walihadha yusammi Allah ta'ala ashaba hadhihi al-aqwal, dan ahwal, dan haka kaga Allah yana kiran masu irin wannan yanayi wanda suke samun kansu a cikin matsala game da tabbatuwar imaninsu da ilminsu da yaqininsu, Allah yake kira su da suna mauta, matattu, wa umya makafi, wa summa kurame, wa bukma, Allah yake kira su da ainihin wato waɗanda ba sa gani, wa dalina, Allah yake kira su da patattu, wa jahilina, Allah yake kira su da ainihin jahilai, wa yasifuhum bi annahum la yaqiluna, Allah yake sifanta su da cewa ba su da hankali, wala yasma'una, ko ba sa jin magana. Duk waɗannan sifofi sun zo a Qur'ani a wurare da dama. Wa yasiful mu'minina bi ulul albab, su kuma mu'minai Allah yake sifanta su ya ce mazowa hankali, wa ulin nuha, masu zurfin tunani, wa annahum muhtaduna, cewa su shiryayyu ne, wa anna lahum nuran, cewa suna da haske, wa annahum yasma'una wa yaqiluna, cewa suna ji kuma suna ainihin hankaltuwa. Fa idza tabayyana dhalika, idan wannan ya bayyana gare ka, fan nasu qabla mab'asi rasul sallallahu alaihi wasallama kanu fi halin jahiliyyat. Mutane a zamanin jahiliya kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna cikin yanayi ne na maguzanci, mansubatin ilal jahili, wanda ake danganta ta zuwa ga jahilci, rashin ilimi. Fa imma kanu alaihi, fa innama kanu alaihi min al aqwal, dan abubuwan da suke rayuwa akai na maganganu, wal a'mal, da ayyuka, innama ahdathahu lahum jahil, jahilci ne, wan jahili ne ya ainihin kawo musu. Wa innama yaf'aluhu jahilun, kuma jahili ne yake aikatawa abinda suka dinga yi na ayyukan su, kashe ƴaƴa, shan giya, zina din nan da muka ji labari, cin riba da makamantansu, abubuwan da suke faɗa na maganganu na zagin Allah da maida Allah mace da waƙe-waƙe na fasikanci, duk wannan jahili a cikin su ne yake yi. Jahili ne kuma wanda ya fara yin wannan abu ba mai ilimi ba. Wa kadhalika kullu ma yukhalifu ma ja'at bihi al-mursaluna, yace hakanan kuma duk abin da ya sabawa abin da manzanni suka kawo, min yahudiyatin, kaman yahudanci, wa nasraniyatin, da kristanci, fa hiya jahiliya, duk waɗannan ma maguzanci ne. Wa tilka kanat jahiliyatul amma, waɗancan da ake faɗa na zamanin jahiliyar larabawa, to ita ce jahiliya gama gari. Fa amma ba'da mab'asir rasul sallallahu alaihi wasallama qad takunu fi misrin duna misrin, amma bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu inda za a ce ga jahiliya ta game duniya, sai dai ana iya samun ta wata kasa banda wata kasa, kama hiya fi daril kufari, a same wato jahiliya a kasashen kafirai. Wa qad takunu fi shakhsin duna shakhsin, ana iya samun kuma jahiliya a wani mutum banda wani, kar rajuli qabla an yuslima, kaman mutumin da za a ce lalle kafin ya musulunta ya kasance. Fa innahu fi jahiliyatin, yana cikin jahiliya koda yana raye ne yanzu da ake musulunci misali. Wa in kana fi daril islam, koda yana kasar musulmai ne. Sai malai ya ce fa amma fi zamanin mutlaqin, amma a wani zamani gama gari sakakke, fala jahiliyata ba'da mab'ath muhammadin sallallahu alaihi wasallama, a wani zamani bayan aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu inda za a ce gaba ɗaya zamani wani zamani ya koma zamanin jahiliya. Ga wata magana a ƙasa mai muhimmanci da yake cewa wa alaihi fa inna itlaqa hadhihi al-ibarati 'ala al-muslimina umuman, sakin wannan kalma akan musulmai gabaki ɗayan su, a ce wai musulmai suna rayuwa ne yanzu a jahiliyatul qarni al-20, mu zaka ji ƴan boko suna faɗan wannan, ƴan boko masu tunanin wai su ƴan kishin addini ne, sai a ce wai yanzu wannan ana wata sabuwar jahiliya ne, jahiliyatul qarni al-20 ko jahiliyatul qarni al-hadi wal-20, shine sakawar duk al'umman musulmai kalma a ce yanzu a zamanin wata sabuwar jahiliya ake, wai saboda duk abubuwan da ake na jahiliya yanzu ana yin su. Yace irin wannan itlaqin aw ala baladin min buldani, ko a kira wani gari daga cikin sunan daga cikin garuruwan musulmai da cewa garin jahiliya ne, aw mujtama, ko wata al'umma, min mujtamiatihim, daga cikin al'ummomin musulmai, duna taqayyidihi bi halatin, ba tare da an takaita wannan siffa da wani yanayi ba, aw amalin, ko wani aiki, aw tasarrufin, ko wani take-take ba, aw shaksin, ko a ainihin katange shi da wani mutum muayyan wanda yake sananne ba, ya utabaru khata'an, wannan kuskure ne, wa tasahulan, da kuma sakaci, yambagi an ya tahashahul muslim, yana da muhimmanci musulmi ya takatsantsan game da cewa yanzu a jahiliya ake wata sabuwa. Wa ma naza'a ilaihi ba'du al-kuttab, abinda wasu marubuta suka cira ta zuwa gare shi, wal bahithina, da wasu masu bincike, wal mufakkirina, da wasu wanda ake ce musu al mufakkirun, sune intellectuals, wanda ake ganin su ƙwararru ko masana, min itlaqi ibaratil mujtama'il jahili, su dinga sakin lafazin cewa ana rayuwa ne a al'ummar maguzanci, alal mujtama'atil islamiyya, su dinga faɗan haka ga al'ummomin musulunci a yanzu din nan, aw ba'dha, ko wasu sashi na al'ummar musulunci, duna taqayyidin, ba tare da sun yi wato qaidi ba, aw takhsisin, ko sun kebance ba, liman yastahiqu zalika shar'an, su kebance wanda ya cancanci wannan suna a shari'a ba, fa innahu nahjun ghairu salimin, ghairu salimin, ce wannan tsari ne tafarki ne wanda yake ba mai kyau ba, wa yukhalifu alqawa'id ash-shar'iyya, ya saba wa qa'idar shari'a, wa manhajus salafi as-salih, ya saba wa manhajin magabata na kwarai. Duk rikicin da ake a yanzu a wani wuri, ko aka samu wato lalacewar yanayin al'amari ga musulmai ko aka samu gwamnatoci na azzalimai musulmai ba su ƙara komawa cikin jahiliya a ce wai suna a ce duka al'umma sun zama jahiliya ba don ma'ana ka shine kara ƙaryata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan da yake cewa al'umma ta ba za ta yi ijma'i akan bata ba domin jahiliyar ijma'i ne wacce jahiliya akan bata kowa a cikin bata yake kowa babu wanda yake kan shari'a hadda waɗanda suka guje mu waɗannan abubuwan da ɗabi'a ba ta son su akwai abubuwan da ɗabi'a ma ba ta son su wannan kashe-kashe na banza kashe ƴaƴa shan giya zinace-zinace ɗabi'a mai kyau ma tana naffari su tana koran wannan abu to an samu wanda suka tabbata akan ɗabi'ar su mai kyau sun ƙin wannan abubuwan ɗaiɗaiwa ko amma dai su ma a cikin magudanci suke don ba su samu sun ba addinin ƙwarai ba dan haka a wancan zamun nan ijma'i ne akan bata to bayan zuwa musulunci ko ba za a sake wannan ijma'in ba har abada akan bata a cikin al'umma musulmai dan haka bai yiwuwa a ce wai yanzu musulmai suna rayuwa ne a jahiliya a'a ana dai iya samun ɗabi'un jahiliya a cikin su kamar yadda suka tabbatar amma yin umumi a ce jahiliyar karni 20 ko kasa kaza jahiliya ne ko al'umma kaza jahiliya ne wannan duka ba lafuzza ne masu kyau da ya kamata musulmi ya dinga faɗan su ba kamar yadda muka ji daga wannan malami mai tahqiqi Allah ya saka mishi alkhairi waljahiliyatu sai ce fala fa innahu la tazalu min ummatihi ta'ifatun zahirina ala alhaq ila qiyamis sa'a dan kuwa ba za a gushe ba ana samun al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu yanki a cikin su suna ainihin wato kasancewa masu bayyana gaskiya sun tsaya tsayin daka akan gaskiya har tashin alkiyama ba za a rasa wannan ba wal jahiliyatul muqayyada amma jahilci wanda yake za a yi mishi kaidi a takaita shi akan wani yanayi ko wasu mutane ko wani mutum kat taqumu fi ba'd diyaril muslimin ana iya samun irin wannan jahiliya mai kaidi a wasu garuruwa na musulmai wa fi kathir min al ashkhas al muslimin ana iya samun shi ma a gun mutane da dama cikin musulmai kama qala sallallahu alaihi wasallama kamar yadda manzo Allah yake faɗa cewa arba'un fi ummati min amril jahiliya abubuwa guda hudu daga cikin al'amuran jahiliya za su ci gaba da faruwa a cikin al'ummata wato waɗannan abubuwa su ne gori da asali cin mutuncin mutum da asali neman istisqa da nujum da kuma ainihin wato cikon na hudunsu shi ne abin nan kukan mutuwa ko na'am sai ce wa qala li abi dharin kamar yadda ya ce abu dharin innaka mur'un fika jahiliya wa nahau zalika wa qawluhu fi hadha alhadith fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wannan hadisi da yake cewa mubtaghin fil islami sunnatan jahiliya yandarju fihi kullu jahiliyati cewa da manzon Allah yayi daga cikin waɗanda Allah ke fushi da su akwai mutumin da yake bin tafarkin jahiliya a cikin musulunci to duk wata jahiliya na shiga cikin wannan yanayi mutlaqatan aw muqayyada wannan jahiliya sakakkiya ce ko ko mai kaidi yahudiyatan aw nasraniyatan shin yahudanci ne ko kristanci aw majusiyatan ko tsabaragen maguzanci aw sabi'iyya ko abin nan ne wato na masu bautar mala'iku aw wasaniya ko na masu bautar gumaka aw murakkaba ko kuma haɗi ne daga waɗannan yanayi daban-daban a ce wani bangaren nasraniya wani bangaren kristanci wani bangaren maguzanci a same su an yi molding ɗinsu a cikin yanayi guda murakkabatan min zalika aw ba'dahu ko murakkaba wanda aka kera ta daga waɗannan ko kuma daga wani sashe na waɗannan da aka ambata aw muntazi'atan ko kuma an tsakuro wannan ɗabi'u min ba'di hadhihi al-milal al-jahiliya daga wasu daga cikin addinan nan na maguzanci fa innaha jami'uha duk waɗannan gabaki ɗayan su mubtadi'a wa mubtadi'an wa mansukhan da wanda yake an kirkiro da wanda yake an soke shi a cikin waɗancan addinai sarat jahiliyatan bima'asi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama duk sun zama maguzanci daga zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya an soke su haka yahudiya da nasraniya mansukha ne sannan sa'iba da wasaniya da sauransu su kuma bid'o'i ne aka kirkiro su a cikin al'adu da addinai to waɗannan gabaki ɗayan su sunan su jahiliya tun daga zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama wa in kana lafzul jahiliyati la yuqalu ghaliban illa ala halil arab allati kanu alaiha fa innal ma'ana wahid ce duk da yake lafazin jahiliya an fi itlaqin shi ne mafi yawan lokaci dan ya nuna halin larabawa a lokacin da watin suke cikin maguzancin su kafin zuwan musulunci. Duk da haka fa innal ma'ana wahid, ma'ana abun duka iri ɗaya ne. Wa fi sahihaini an Nafi'in an Ibn Umara anna an-nasa nazalu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ala al-hijr. Abdullahi ibn Umar yake cewa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana mutane sun ainihin sauka sun yada zango a Hijr. Hijr shine diyar Samud, gidaje ko anguwannin Samudawa waɗannan kafire da Allah ya halakar da su. Wa Samud alladhina jabu sakhara bil wad, wanda an ce kasashen nasu suna tsakanin kasar Sham ne da Madina, ana ce musu diyar Samud, su ake cewa al Hijr, ard Samud ko. Fastaqaw min abariha, sai mutane suka je suka ɗebo ruwa a rijiyoyin wato mutanen waɗannan kafirai da Allah ya halakar. Wa ajinu bihil ajina, suka kwaɓa gari za su ci abinci, kuma a ce suka kwaɓa garin kwaki ko gari na dambu ko makamancin haka, ko kuma ƙullu na yin wani abu kamar ƙosai ko fanke ko makamancinsa. Fa amarahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yuhriqu mastaqaw, manzo Allah ya ce duk wanda suka ɗebo su zubar da shi. Wa ya'falu wa ya'laful ibla al'ajina, yace wannan kullun kuma kada a yi kosan da za a yi da shi ko masa, a baiwa dawakai da raƙuma su cinye kawai. Wa amarahum an yastaqu min al-bi'r allati kanat taridu hannaqa, yace musu su je su ɗebo ruwa daga rijiyar da raƙumar take ainihin wato zuwa tana shan ruwa. Raƙumar Salihu kenan ko naqatu Salih. Al-Imam al-Balqini kamar da Ibn Hajar ɗaliban sa kenan ya bada labari a cikin Fathul Bari, an yi masa tambaya to da yaya suka gane rijiyar, cewa wannan ita ce rijiyar da ainihin wato taguwar nan take ba tana shan ruwa. Sai ya ce shi yana ganin an gane ne ta tawaturi, cewa labari ya bazu a ko'ina a duniya an san rijiyar. Shi kuma Ibn Hajar ya ce shi ya ƙara da cewa ana shi fatawa, shi kuma yana ganin ta yiwu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mishi wahayi an ayyana mai rijiya. Innama daga baya ne za a iya karban wannan cewa tawaturi ne na labarin bayan da manzo Allah ya ayyana ta. Wallahu alam, dole da tambaya tana iya zuwa akan cewa to ya za a gane rijiya, domin garin ya riga ya zama kharab, kuma su ba su san garin ba, ba su taba zuwa wurin ba sai rana. Manzo Allah ya musu ishara a ce ga rijiyar za su diba, to ana tunanin kenan ya zama ko dai magana ɗaya daga cikin malama za ta iya karbuwa, ko dai zaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu cewa ga rijiyar nan, wannan ita za ku diba a cikin ta, ita ce rijiyar da watin raƙumar Salihu ke shan ruwa. To tunda baka da nasi akan wannan, sai dai ka zaci ihtimal din sa. Shi kuma Balqini kamar yadda muka je ba da fatawa kan cewa a ai an san ta ne bi tawatur, kamar yanzu aka je daura akwai rijiyar da ake ce ma rijiyar Kusugu ko, da ya aka sai ita ce rijiyar Kusugu, tawaturi ne, labarin ne ya baza gari ko, cewa nan ne rijiyar Kusugu. Haka irin wannan yakan faru da abubuwa asar, ba a da wani wato clear text, wani nassi da zai tabbatar da abun, amma kuma duk al'umma wajen sun gaji labarin kabiran an kabirin, cewa wannan kabarin wane ne ko wannan gidan wane ne ko wannan asar ɗin su wane ne. Ina fata mun fahimci wannan. Sai Annabi ya hana su amfani da ruwan rijiyoyin kafirai da aka halakar, ya hana su amfani da kayan abincin da suka riga ma suka yi mixin ruwan da shi, saboda guje ma ainihin kafirai. Rawahu al-Bukhari min hadisi Abdullah ibn Dinar an Ibn Umar anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamma nazala al-hijra fi ghazwati Tabuk, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya sauka ya yada zango a Hijr, lokacin da za shi yakin Tabuka, amarahum Allah yashrabu min bi'ariha, ya yi musu umarni kar su sha ruwan wannan rijiyoyi. Wala yastaqu minha, kar kuma su ɗebi ruwa su yi guzuri daga wannan rijiyoyi. Faqalu qad ajinna minha wastaqaina, suka ce mun riga mun dama kullunmu za mu yi fanke ko kosai ko makamancin haka daga wannan ruwa. Wastaqaina, kuma mun riga mun ɗebi ruwan ya manzo Allah. Fa marahum annabi sallallahu alaihi wasallam an yatrahu zalikal ajin, manzo Allah ya ce a zubar da wannan ainihin kullu. Wa yuhriqu zalika al-ma, yace shi ma ruwan azbar. Wa fi hadisi Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Jabiru yace lamma marra bil hijri, yayin da aka wuce ta wajen wato wannan gari, sai manzo Allah yace la tadkhulu ala haula'i, kar ku shiga garin waɗannan almu'azzabina waɗanda aka musu azaba din nan illa an takunu bakina sai ku kasance kuna kuka fa illam takunu bakina in ba ku kuka fala tadkhulu alayhim kar ku shiga garuruwan an yusibakum ma asabakum ina tsoron kar ku je abinda ya same ku ya same su yabo ya same ku ma'ana wucewa mata cikin garuruwan sai dai ka wuce kana kuka kana nadama amma in ba haka ba zaka yi samu matsala abinda ya same su zai iya samun ka wannan hadisi ne cikin Bukhari da Muslim har ila yau fa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an idkhuli ila amakinil mu'azzabina illa ma albuka kaga manzon Allah ya hana a shiga garuruwan da aka yi wa mutanen garin azaba sai tare da kuka khashiyata an yusiba dakhila ma asabahum dan tsoron cewa kada abin da ya sami su waɗannan da aka musu azaba ya faru ga wannan da ya shiga cikin wurin wana ha anil intifa'i bi miyahihim ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana amfanuwa daga ruwan rijiyoyin su hatta amarhum har ya umurce su ma hajatin fi tilkal ghazwa tare da cewa suna cikin tsananin bukata yakin tabuka kamar yadda aka sani a tarihi ana cikin bukata ta abinci da kayan aiki da wahala da suka sha duk da haka manzo Allah ya hana su amfani da waɗannan kayayyaki wahiya ashaddu ghazwatin kanat alal muslimina yakin da musulmai suka ji tsanani sosai kwarai na yanayin tafiya duk da haka manzo Allah ya hana su an yi alifun nawabiha cewa sai dai su baiwa ababan hawa bi ajini ma'i wannan kullu da suka kulla suka kwaba shi da ruwan waɗannan rijiyoyi na kafire wadhalika aidan wa kadhalika aidan rawa anhu ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu naha anis salati manzo Allah ya hana ainihin wato yin sallah fi amakinil azabi a wuraren da aka yi makafirai azaba farawa abu dauda an sulaiman ibn dauda qala akhbarana ibn wahb haddathana ibn lahia wa yahya ibn azhur an ammar ibn sa'd almuradi yace an abi salih al-ghifari abu salih al-ghifari yace anna aliyan radiyallahu anhu marra bi babila sayyidina ali dan abu talib allah ya kara masa yadda ya wuce ta garin babila wa huwa yasiru yana cikin tafiya ne faja'ahu almu'adhdhinu yu'adhdhinuhu bis-salati al-'asr sai ladanin shi yazo yace mishi lokacin sallar al-'asr yayi falamma baraza yayin da yaje ainihin wato yayin da ya fito minha daga cikin garin ya bar garin amara almu'adhdhina fa aqama as-salah sai da ya fita daga garin sai ya umarci mai ainihin ladanci sai ta da sallah falamma faraga da yayin sallah aka gama kala sai yace inna hubbi annabi sallallahu alaihi wasallama nahani an usalliya fil maqbara yace masoyina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ni yin sallah a makabarta wana hani an usalliya fi ardi babil kuma ya hana ni yin sallah a wannan kasa ta babila fa innaha mal'una tsinanniyar kasa ce wannan hadisi Abu Dawud ya fitar da shi sai dai wannan hadisin bai inganta ba jama'a akwai inqita'i tsakanin Abu Salih al-Ghifari wanda shine Sa'id dan Abdurrahman al-Misri tsakanin shi da Sayyidina Ali dan Abu Talib Allah ya kara masa Sayyidina Ali yadda kamar da malaman tarihin shi suka tabbatar cewa lalle bai ga Sayyidina Ali ba al-Imam al-Ijli yana fadan cewa misriyun tabi'iyun thiqatu riwayatuhu an aliyin wa riwayatuhu an aliyin mursala haka ainihin wato ya tabbata a cikin tarihin sa da haka isnadin wannan riwaya bai inganta ba amma abinda take tabbatarwa na karatu yana da shawahid a cikin wasu nassoshi ingantattu shine hana yin sallah a makabarta da kuma hana yin sallah hana yin ibada a duk wani wuri wanda yake an taba yi ma wasu azaba a wajen na'am tsohuwar makabarta babu wani abu a cikin musulunci tsohuwar makabarta da mafhumin da mutane suke dauka cewa in ta shekara 40 ko 60 ko wani abu makamancin haka sai a zo a yayyanka filaye a yi ta gini a kan kabari ba a yin haka wannan ya saba wa ainihin tsarin addinin musulunci duk da yake a nan ƙasashenmu ya shahara ana yin haka amma kuskure ne bil marra kuskure ne idan aka ce wuri sunan shi makabarta to daga nan har tashin alkiyama sunan shi makabarta ko gari ko me yazo ya matse
idan kuma bukata ta tsananta bisa halin rayuwa wani dalili yasa dole ana da bukatan za a yi enacting wani structure akai malamai suka ce sai dai a kwashe gaba daya abin da ke wurin na sauran koda kasusuwan konkwasan mamatan ne a je a matsa da su wani wuri a sake rufe su ya zama yanzu to babu sauran wani abu na jikin mutum a wajen illa wanda ya zama kasa amma irin yanda yake din nan yanzu kawai makabarta ga su nan da yawa a garin nan a duka kasusuwan garuruwan kasa Hausa din nan ko a Kano wani lokaci can baya da aka yi sabon titi Mandawari haka aka dinga kwakulo gawaki mutane da katafila wannan cin mutunci ne ga al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba daidai bane jama'a ba daidai bane abin da mutane suke duk inda aka yi kabari ya zama makabarta ya zama wannan gidajen mamata ne to gidajen mamata kuma babu ran da za su tashi sai alkiyama kamar yadda kai gidanka da ka gina wanda zai ce ka tashi da takardunka da komai to haka su ma gidajen su ne da Allah ya tsara a basu ba a dagawa ba a yin gida ba a yin masallaci ba a yin ma'aikata ba a yin makaranta komai ba a yi sai in har ta kama ku ji wannan kuma an ta kama din sai malamai a wannan zamanin an zauna sun ba da fatawa mujtahidai cewa eh suna ganin babu laifi a yi ba wai kawai gwamnati za ta deciding kawai wannan wurin yanzu kawai za mu yi asibiti a kwashe gawawakin nan ko a gine a kai ba a sai ta nemi malaman wannan zamanin wanda suke malamai na Allah na gaskiya su duba yanayi shin dole ne sai a yi masallacin tukunna ko asibitin ko gidajen a nan wajen saboda al'umma wajen suna da buƙatar shi a nan wajen in ya tabbata haka to shikenan sai a bada fatawa a kwashe su sannan za a yi amfani da wurin amma mujarradin yadda mutane suke dinnan a raba musu makabartu su gidaje wannan ba daidai bane kuma duk wanda yake sallah cikin wannan gidan shirme kawai yake ba shi da sallah sallah ko kai ta kai guda 10,000 ba kai ko kwaya ɗaya ba domin ba a sallah makabarta wato da gida da masallaci in aka yi su a waje ba a yin kabari to shi ma kabari in an yi shi a waje ba a yin gida ba a yin masallaci duk wanda ya riga zuwa to ya hana yin ɗayan karanta littafin tazirus sajid min ittikhad al-qubur masajid da akamul janayiz dukkan su na malam albani Allah ya gafarta mishi Muhammad Nasiruddin a cikin tazirus sajid har sai da ya kawo akan cewa abin da yasa yayi littafin an samu wata al'ada ce muguwa a ƙasar Sham cewa duk wani mai kuɗi ko mai wadata ko babban mutum idan ya mutu sai a zo kofar gidan shi a yi masallaci a cikin masallacin sai a mai kabari kuma ana ganin hakan ma wani mutuntawa ne sai zama duk masallatan kasar na masu kuɗi irin wanda muke cewa Allah gana ka dinnan a nan kasashen mu da masu kuɗi suke a gidajen su to kowanne masallaci da wuya ka tara babu kabari a ciki sai dai mai gidan bai mutu ba har ya zama ma wato kowa ma ya saba da haka ba a ganin shi a matsayin wani matsala ma a kasar Sham akwai masallatai tiyawa yanzu haka suke a kasashen Larabawa da na musulmai cike suke da kaburbura Allah ya tsare mu ta kuma daga cikin kuskure mallan wanda ake har ila yau shine idan aka yi rasuwa wani babban mutum ko dan karamin yaro manyan mutane ana musu haka matsayin wai su sun fi karfa a kai su makabarta sai a musu kabari a cikin gidajen su wannan ma kuskure ko kuma yaro karami ana ganin ba sai an kashi makabarta ba sai a je kusa da bandaki ko wani saura haka da ba a gine ba a cikin gida kawai sai a tona wai sai a rufe shi shikenan wuri ya zama makabarta sun kashe wa kansu fili kuma sun cuci mamacin dan mai ko akwai shi a kwantar da shi cikin makabartun musulmai ya dinga samun addu'an da kullum masu ziyara da masu kai gawaki suke yanzu sun kebance shi a cikin gida kawai kuma su din ba ma sa mai addu'a ba lantana wasu su sani su mushi Allah ya tsare mu na'am
kamar matsalar mai mai fa da ake yi a makabarta shi yanzu kamar mu yanzu waje dan mu hayin
kuje eh
wato kuma makabarta da an koma ana yi mai mai kuma wanda gaskiya yana haifar da matsaloli galibin aka zo akan hako wasu kasusuwa ta kariya ana ture su a gefe kuma sannan mun zo a mai da kasar da wannan kasusun a cikin kabarin sabon kabarin da aka
wato yana tambaya akan mai mai shine kaburbura ne da a rufe mutane yanzu kuma ana ganin sun tsufa kabarin ko sai a zo ana saka sabbin gawawaki shi ma wannan ba daidai bane ba daidai bane gwamnati ko mutanen al'umma yankin su tara kuɗi su sai fili daban da za su dinga ko ai extending makabarta ba daidai bane gaskiya shi ma cin mutuncin wannan da yake kwanci a wajen ne domin duk wanda yake wannan abu inda za ka gane cewa cin mutunci ne da wani ya san kabarin uban shi ne nan kuka kan shi ba zai yadda a tono kasusuwan ba a cikin mutanen saboda galibi wanda suke yin aikin yanzu babu basu san su waye na kwancan ba ba za su identify wannan wane ne wannan wane bare wani da yana tsaye da cewa wannan wanan shi ne zai ce bai da ba shi kaga cin mutunci ne kenan da haka in ta cika ko dai ai katange ta kawai a kewaye ta zama makabarta wanda an daina rufe mutane a je ai wata in kuma dai yuwai da za a yi a extended din ta ta hanyar wani ya bada sadaka ko wani ko a tara kuɗi a siya ko wasu su rushe gidajen su dake wurin a biya su kuɗi a cigaba da rufe mamata amma ba daidai bane ya kamata mallam idan an yi mutuwa in an muku mutuwa ku dinga diban mutane kuna kai su inda ga makabarta can ga ta nan tafi eka 100 dan badin nan sai an kushe ka 100 ku ana rufe mutane tun mu dinan sai mun shige ciki da tayamu da jikoki akwai ko kawai bari a dan gangara kawai a mayar akai a rufe kawai a wanke hannu a cigaba da harka kamar yahudu ai mu anan yankin gaba ɗaya babu wata makasa da yan shiya suke zuwa sai dai su je can angon bishar da suka yi nasu cikin zaria ai mallan har wannan makabartin bai kamata a bar su yan shiya da yan dariƙa sa da control a kansu ba bai kamata ba Allah shi kyauta Allah ya tsare mu mallan kaman kana so kai magana yawwa abinda malamai suka faɗa kamar yadda Malam Albani ya tattauna wannan matsala a cikin littafin Tazirus Sajid aka riga aka birnin mamaci a wani gida kuma al'awal ma namu nan yayi wannan karatun cewa to sai dai a zo a katange iya inda kabarin yake gaba daya ya zama yanzu an yi carving out wannan area ta zama wani subdivision ne daga gidan ko kuma mafi a ala shine a zo kawai a exhume din shi a tone gaba daya a sake zuba shi a wani likafani a dauke shi a kai shi makabartar musulmi a rufe shi afi mai alheri a ci gaba da amfani da wurin amma an bar shi haka kawai a cikin gida to duk wannan area ta zama makabarta wanda bata cika ba ta zama makabarta akwai matsala game da sallolin mutane a wajen duk wanda yake jin wannan jama'a yasan yana da wani dan uwa dake kwance a cikin gidansu sai su sabunta da su ko gida ko kakansa an rufe shi ko makamancin haka wallahi sai sabon da zasu yi akai in baka ba akwai matsaloli abu ne da ya shafi aqidin mutane ba su sani ba saboda kabari ba a san ko biskalaratin ya zo kusa da ibadarka kai sujuda ko ba shi kake wa sujuda ba ba a so kwata kwata saboda zari'a ce ga shirka mutane ba sa tunanin wannan Allah shi kyauta na'am shi din ne yana cikin daki bai dauki hukuncin gida ba tunda ai an katange dakin ko amma ya dauki hukuncin shine sun fawwate mishi albarkar dake cikin makabartun musulmai na addu'o'i dan me za a ce shi sai a rufe shi daban wane ne shi da za a rufe shi daban ba ranan kiyama zai tsaya ne a gefe daban ba zai shiga cikin mutane ba in dai har ya iya mutuwa ai bai fi karfin a rufe shi a cikin mutane ba me yasa bai hana kanshi mutuwa ba menene falalar da mutum zai samu dan a rufe shi kadai menene annabawa ne kawai da yazo a cikin nassi cewa su ba a matsar da su daga inda suka mutu amma duk wani mutum wanda ba annabi ba dauka shi ake a kan makabartar musulmi kalli sayyidina umar me yace yana roƙon a rufe shi da yan uwansa
abokan shi guda biyu idan Aisha ta yadda. Yace in ba ta yadda ku kai ni makabartin musulmai, bai ce ni ku zo ku mintawa a gida ba. Malamai suka ce saboda ai can da aka rufe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ya zama makabarta, da ka za a rufe wani a ƙara rufe wani, shi sa aka rufe Abubakar da Umar a wajen. In ba su samu daga nan kuma wanda ba su samu fa, duk sauran mutane suke makusanta da shi, tika baqiya aka kai su sasan, baqiya aka kai su matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sauran sahabbai duk wanda ya mutu a Madina baqiya aka kai shi. Ba wani wanda aka ce bari a mai kabarin shi a gida saboda babban mutum ne. Duk wani babban mutum haka ake mishi, shine an girmama shi din. So da ka tun farko menene philosophy da ke cikin wai a mutum kabari daban, mu go al'ada ce ko a makabarta a je a mishi kabarin shi wai yafi na kowa kyau. Yanzu ga har tiles ake sakawa, da wannan abun a kudancin Najeriya kada yake yin shi da cikin ainihin kabilu wanda suke kafirai can ka tafi south east da makamantansu. Amma yanzu ya shigo, da ya shigo nan din ɗan shi'a ne suka fara, to yanzu musulmai ma suna yi. Za a je musamman a ce kwalayen tiles da siminti a je a gini, ko a zo a saka farin dutse ko abin nan. Gashi nan dai abu iri-iri na barna da bata, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarni ya ba sayyidina Ali, kamar yadda musulmi ya rawaito cewa duk inda ya ga kabarin da aka mishi wani abin nan tudu, to ya ruguje wannan tudun. To ina kuma ga wanda aka zo aka same tiles ko dakin ko farar kasa ko wane ne, har rubuta suna duk babu kyau. Al'ada kafire ne a ce kowane kabari da sunan wanda ke cike shi da ran da aka haife shi da ran da ya mutu, duk babu kyau. To wannan al'adun maguzawa ne jama'a, Allah ya tsare mu. Shi ne sai malai yake cewa warawahu aidan ko an Ahmad ibn Salih حدثنا ابن وهب ايضا اخبرني يحيى ابن ازهر وابن لهيئه عن الحجاج ابن شداد عن ابي صالح الغفاري عن علي بمعناه دي اسناد ايري ديه ني ولفظه لفظنسا شيني فلما خرج منها ياين ده سيدنا علي يفتا دغ غارن مكان برزا ميمكون فلما برزا منها. وقد روى الامام احمد في روايه ابنه عبد الله باسناد اوضح من هذا. Yace al-Imamu Ahmad ya ruwaito a cikin wato riwayar da ɗansa Abdullahi ya yi ma musnad ɗinsa da isnadin da yafi wannan fitowa fili, wa'ana yafi wannan inganci. An Ali radiyallahu anhu nahwan min hadha annahu kariha salata bi ardi babila aw ardil khasfi aw nahwu zalika. Sayyidina Ali cewa ya kyamaci, kamar mawqufi ne ga Sayyidina Ali, ya kyamaci sallah a ƙasar Babila da duk inda aka kisfe wasu ko ƙasashe masu kama da waɗannan. Wannan al-Imam al-Bukhari ma ya ambaci wani riwaya mu'allaka a cikin ainihin fatwa a cikin sahih din sa game da wannan ainihin ta'liki daga sayyidina Ali. Wa kariha al-Imam Ahmad as-salata fi hadhihi al-amkina ittiba'an li Ali radiyallahu anhu. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal a madhhabin sa yana kyamar, ya karhanta, ya nuna rashin dacewar ayi sallah a ire-iren waɗannan wurare, kasashen waɗanda aka halakar da su. Yana mai kwaikwayin sayyidina Ali, Allah ya ƙara masa yadda. Wa qawluhu, yana faɗan nahani, wato wan irin wannan magana ta sayyidina Ali cewa nahani an usalliya fi babila fi ardi babila fa innaha mal'una, yaqtadi alla yusalliya fi ardi mal'una. Wannan yana hukunta kenan, faɗan sayyidina Ali da ya faɗi wannan magana, wannan na hukunta kada ai sallah a duk wata ƙasa wadda aka la'anta. Wal hadith al mashhur fi al hijri yuwafiqu hadha, hadisin da ya shahara game da ƙasar Hijir wancan da muka ambata a baya, to ya dace da wannan. Fa innahu idza kana qadnaha an ad-dukhul fi ardil azab, kaga in ya zama an hana ma a shiga garin, da khala fi zalika salat, to an hana ai sallah kenan, dan bai yiwa kai sallah waje sai ka shiga wurin wa gairiha, da ma wasu abubuwan daban wanda ba sallah ba kenan. Za a ce an hana ka je ka zauna, an hana ka je bincike, kai ne archaeologist ka ce bari ka tafi Babila ko bari ka tafi Hijir ka je bincike ka gano me ya faru a wajen. An hana ka ce bari ka je ka sake gina wajen ka zauna ka rayu, duk waɗannan abubuwan an hana kenan. Wa yuwafiqu zalika qawluhu subhanahu am masjid ad-dirar, daga cikin abin da ke dacewa da wannan shine faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam, faɗin Allah madaukakin sarki da yayi game da masjid ad-dirar, masallacin waɗannan ainihin munafikai da suka gina suka gayyaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu sallah a ciki, har ya yadda zai je musu sallah. Ana dawowa a hanyar dawowa daga jihadi, Allah ya mishi wahayi cewa kar ka sake ka shiga wannan masallacin. Daga ƙarshe manzo Allah ya sa aka je aka rushe masallacin.
Allah ya faɗa yace la taqum fihi abada kar ka tsaya a cikin shi har abada fa innahu kana min amkinatil azab dan masallacin na daga cikin wuraren azaba fa innahu qala subhanahu Allah yace afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun shin wanda ya sa foundation ginin sa a bisa tsoron Allah da neman yardan Allah shi yafi alheri amman assasa bunyanahu koko wanda ya saka foundation ginin sa ala shafa jurfin akan wata gaba wacce take mai zurfi hari wacce take mai afkawa wacce take mai rugujewa fanhara bihi kuma ta ruguje da jahannama zuwa cikin azaba a wutar jahannama kaga shine shahid akan cewa masallacin shi ma wurin azaba ne musulun da yarba shi sai Allah ya ce manzo Allah la taqum fihi abada kar ka sake ka tsaya cikin shi abada wa qadru ya annahu lamma hudima kharaja min hudukan an ruwaito cewa sa'ad da aka rushe masallacin an ga hayaki na ta fita daga cikin masallacin kamar yadda ya tabbata a cikin littafin ainihin sira ta ibnu hisham da alida kuma al-imamu ibnu kathir a cikin sirar sa shi ma ya kawo wannan magana sai malai yace wa hadha kama annahu nudiba ila salati fi amkinatir rahma kaga wannan kamar yadda aka kwadaitar ne akan yin sallah a wuraren da suke da rahama kal masajidis salasa kaman masallatayen nan guda uku haramin makka da madina da haramin baitul maqdis wa masjid quba da masallacin quba fa kadhalika naha anis salati fi amakinil azab kamar yadda aka yi umarni aka kwadaitar akan yin sallah a wuraren rahama haka kuma aka yi hani akan yin sallah a wuraren azaba fa amma amakinul kufri wal ma'asi amma wuraren da ake yin kafirci ko sabo allati lam yakun fiha azabun wadanda ba a taba yin azaba a cikin su ba idza ju'ilat makanan lil imani idan aka sanya suka zama wuraren imani aw ta'a ko wuraren ta'a fa hadha hasanun wannan ya dace silma ce ga tanan yanzu an daina yin silma duk ga wuraren silma nan sun zama kharab sai wani je siya mai da su islamiya to ya kyauta ko a rushe kafira a mai da wurin masallaci ko makaranta ko wurin yin wata harka ta addini ko wurin buga littafan musulunci ko kasuwar littafai ko kasuwar ma sai da tumaturi ne babu laifi duk ga sana a garin yanzu ba a yin komai da su da independent da albarka da paradise da duk wata wadda ka sani yanzu ba a kallon silma saboda yanzu silma a jikin hansar take wanda je yana tsayawa akan wani katan allo yana kallon abin nan yana kallon banza da wofi bayan gashi a cikin wayoyin mutane kullu rai jama'a yanzu sana'a silma gaba ɗaya ta lalace ba a yin ta ko to da kamata duk mutanen waɗannan anguwanni sai su je su siye wuraren sai su mai da su wuraren da za a yi wani abu da zai amfani al'umma to babu laifi akan haka ko wani filin kwallo ko wani gidan karuwai ko coci in aka ci kasar kafirai da yaki to coci sai a gyara su sai a mai da su wuraren ibada sai a mai da su masallatai sai a mai da su makarantu a mai da su shaguna kasuwanni shopping malls wuraren da za a dinga yin abin da ya dace ina fata mun gane wannan to wannan babu laifi kama amara annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ahal at-ta'if an yaj'alu al-masajida makana tawaghiti yace kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci mutanen ta'if su mai da wuraren da suke wato bautar gumakan su mai da su masallatai hadisin da yazo da haka amma gaskiya saboda Allah shi ma bai inganta ba al-imamu Abu Dawud ya fitar da shi daga ainihin sahabi Usman ibn Abi al-As sai dai isnadin sa bai tabbata ba kamar yadda malam Muhammad Nasiruddin al-Albani ya tabbatar da haka a cikin littafin da'if na Abu Dawud a cikin lamba ta 450 insha Allah akwai wani mutum mai suna Muhammad ibn Abdullah ibn Iyad majhuli ne ba a san waye shi ba masturi ne la yu'rafu man huwa kamar yadda malamai suka faɗa kan shi to isnadin bai tabbata ba amma dai ka'ida haka take kamar yadda ga sayyidina Umar ya raba masallaci ya raba coci a ƙasar Falastinu ko ya ba kiristoci inda za su dinga ibadar su sauran kuma musulmai suka ci gaba da ibadar su haka kuma ya tabbata a wurare da dama a tarihi ana yin haka duk inda aka je sai a juya coci ta zama masallaci kawai a cire cross a cire gumaka a cire duk wani kendira na kafirai sai a share wurin shikenan a dinga yin sallah wa amara ahlul yamamati an yattakhidul masajida makana bai'atin kanat indahum yace haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci ainihin mutanen kasar wato Taif mutanen kasar Yamama su ainihin wato maida wuri masallaci wani wuri inda suke yima sarakunan su wato gaisuwa da mubaya'a da kawo chappa inda ake kalankuwar maguzawa yace su maida shi masallaci wannan ya inganta Imam Nasa'i ya fitar da shi da isnadi wanda malamai sun hassana shi wa kana masjiduhu sallallahu alaihi wasallama maqbara masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi ma makabarta ne kamar yadda yazo a cikin ainihin ingantattun ainihin hadisai a cikin Bukhari cewa makabarta ce amma sai da aka kwashe duka gawokin shine magana da muke fara saboda yanzu ana da buƙatar wurin akwai abin da za a yi da shi to sai a kwashe gawokin a canza musu wuri to haka kamar yadda muka ambata a dazu yanzu ma in ya zama ga wani wuri buƙata ta yi tsanani ana son sai an yi amfani da shi sai a kwashe wurin sai ainihin wato waɗannan kwashe waɗannan kaburbura sai a sake zuba su a cikin likafani sabo ba wai haka kawai za a ɗibu kasusuwan mutane ba sai an samo likafani an sake nade su a cikin likafani an ɗauke su a mutunce kamar da ake ɗaukan gawa ba sai an sake musu sallah ko ainihin wato sauran sha'ir na gawa ba sai a je sai a tona kabari sabo sai a saka a rufe kamar da ake yin kabari wannan haka ake koda gawa ce aka tsinta a wani wuri haka ake mata a musulunci a ce a je ku je farauta daji ko wani wuri sai kuka tsinci gawa ta bushe ko ta ribe ko ta lalace wajibi ne a kanku ku yi mata ainihin wato sutura ba a barin gawa kowace iri ce a gari gashi nan hadisin al-Imam an-Nasa'i da ya fitar game da kissan mutuwar wato wannan kafiri Abu Talib bayan da Abu Talib ya cika dan shi Aliyu zai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kawunka tsohon ba magujan nan inna ammaka sheikh dal kad tuwfiya faman yuwari kawunkan nan tsohon ba magujan nan ya fa cika wa zai mistara saboda mu addinin mu daban da nashi sauran dattawan gari kuma da suke irin addinin su addinin shi su kuma yayi fada da su dan yana goyen bayan mu dan haka ya zama ainihin wato bainal mitraqati was sindan kamar yadda Larabawa suke cewa sai annabi ce je ka rufe shi ya muka iya daga sai na alishi ya je tona kabari ya saka wannan tsohon kafiri ya rufe shi daidai wa annabi ce me ka je kai wanka hadisi ne ingantacce a cikin sunan Nasa'i daga ko yawo kuka je yawon daji ko yan training yan naku ko je sai kuka tare da gawa a daji dole ku je ku nemo kafani ku rufe ta wannan shine kaida ba a ganin gawa a tsallake to balantana kuma gawa wadda take cikin gida an rufe ta ba za a batta a nan wurin ko kuma in an ka an ta kama din zama a batar diga kaidojin idan kuma an ciro ta to sai an lullube ta jikinta an mata a mutunce yadda ake mutunta sabuwar gawa haka za a yi mata a tare a je a rufe ta ina fata mun gane wannan jama'a Allah ya tsare mu to wannan ba daidai bane sojojin Najeriya da suke yaki da yan Boko Haram idan sun kashe mutanen da suke cewa yan Boko Haram ne sai a tara su kawai amma ka musu wuta ba daidai bane kabari za a yi musu a rufe su koda ko za a yi musu mass grave ne wato katon kabari wanda za a dinga zuba su haka a ciki da yawa ba daidai bane a kona gawa al'ada ne ta maguzawa mutanen kasar India ma saboda shan na'am eh alfarma ba kware kuwa haka zance yake makabarta ce ta kafirai ba ta da wata alfarma amma ko da ta musulmai ce shine muke cewa idan ta kama kamawar ba ra'ayin mutane ba in har malaman zamanin da wannan abun ya faru suka ga cancanta haka za su iya bada fatawa ai da gurgurdan bukata guje abin da ake cewa ba wai kawai dama dole makabarta a bace da take amma in ta kama domin za a iya zuwa a samu wani yanayi da za ta kama dole sai an yi haka misali a ce ruwa na bin wajen yana lalata kaburbura ai an yi haka zamanin Muawiya dole aka dinga cire su ko kuma irin wannan zamanin kawai wata gwamnati wacce za ta tsaga titi ta wani waje ya biyo ta kan kaburbura to gwamnati ce wadda ba tsari take bi na gaskiya ba da gwamnati ta gaskiya sai ta ce to bari ta kwana da titin ko to ba ta yi haka ba to me ya kamata mutanen al'umma wajen su yi da zarar an yi makin sai su zo sai su ba kansu fatawa mai kyau sai su kwashi duka gawokin da suka ratsa wajen nan su je su rufe su a waje. Shi yasa nake ƙara cewa idan yanayi ya kama, dan za a samu yanayin da haka dole babu yadda aka iya.
Eh, Allah ya sa mu dace. Sai ke cewa fa idza kanat ash-shari'atu okay waja'alahu masjidan ba'da nabsh al-qubur, sai aka sanya wurin ya zama masallaci bayan an cire ainihin wato waɗannan kaburbura. Fa idza kanat ash-shari'atu qad ja'at bin-nahyi an musharakati al-kuffar, in ya zama shari'a ta zo da bayani akan hani game da yin tarayya da kafirai, fil makan alladhi halla bihim fihi al-adhab, a wuraren da azaba ta same su su kafiran, fa kaifa bi musharakatin fil a'mali lati ya'maluna, to ina kuma dangane da yin tarayya da su akan ayyukan da suke wanda akan su ne aka halaka su. Kaji can an ce karka zauna inda aka halakar da su, karka shiga garin su da aka halakar da su, karka wuce ta cikin wurin sai kana kuka, to ina kuma ga yanzu kafiran da suke raye su suke yin barna, kaje kana yin irin aikin su, kaga yafi muni kenan. Fa innahu idza qila hadha al-amalu alladhi ya'malunahu law tajarrada an mushabahatihim lam yakun muharraman, da za a ce wannan aikin da suke yi da za zai yiwu ya zama ka tsiraiti daga kwaikwayon su amma kana yin aikin ba haramun bane. Wa nahnu la naqsudu tashabbuhu bihim fi ma sayin aikin su ce mu muna yi ne ba dan kwaikwayon kafirai ba. Fa nafsu dukhul fil makan ila al makan laysa bi ma'siyati, ai shiga wani wuri kadai bai zama sabo. Law tajarrada an kaunihi asarahu, da a ce wurin ba burbushin su bane. Wa nahnu la naqsidu at-tashabbuha bihim, mu da muke shiga wurin ba ma nufin kwaikwayo da su. Balil musharaka fil amali aqrabu ila al-iqtida'i al-azabi min ad-dukhuli ila ad-diyari, kai gaskiya ma yadda abun yake shine tarayya da kafirai a cikin ayyukan su yafi kusa da ya kai mutum zuwa ga azaba fiye da shiga garuruwan su inda aka musu azaba. Ma'ana ya mai musu da amsa ne irin yadda suka faɗa. Wani zai ce to ai ni yanzu kaza da nake yi ba kokai nake da kafirai ba, ko da irin na kafirai ne, gemu da nake askewa ni ba ina askewa ne dan kokai da kafirai ba, kawai ina askewa ne dan ra'ayi na kenan, kuma ni ba dan su ni ba ma san kafirai suna askewa ba. Misali haka sakin wando, haka cin abinci da hagu, misali mutum zai iya faɗan wannan, haka sauraron kiɗa kuma kamancin su. Sai a ce mashi to kaji ai gashi can an ce ka a shiga garuruwan su, ka san kuma dai shiga garuruwan su kadai bai nufin kai koyi da ayyukan su, bai nufin kana san kai irin ayyukan su, kuma ka san da cewa yin aiki irin nasu yafi kusa da ya jawo maka azaba fiye da a ce ka bi ta cikin garin su. To tunda aka hana wancan, fa min babu aula a hana wannan kenan. Fa inna jami'a ma ya'malunahu mimma laysa min a'malil muslimina as-sabiqina imma kufrun, domin duk abin da su kafiran suke aikatawa wanda baya cikin ayyukan musulmai magabata ko dai ya zama kafirci ne, cewa da suke Allah ɗayan uku ne kafirci ne, wa imma ma'asiya ko kuma tsabaragen sabo ne, zina ne da luwadi da shan kwayoyi da miyagun ayyuka, wa imma shi'ari kufri ko kuma tambari ne na kafirci, au ma'asiya ko tambari ne na sabo, wa imma mazannatu lil kufri wal ma'asiya, ko ya zama abu ne da ake tsammanin samuwar kafirci ko saban Allah a ciki, wa imma an yu khafa an yajra ila ma'siyati, ko kuma ya zama abin ana tsoron zai jawo zuwa ga sabo, baka iya ganin sabo kai tsaye a ciki amma zai iya janka zuwa ga sabo. Wa ma ahsibu ahadan yunazi'u fi jami'i hadha, bana tunanin wani zai yi jayayya game da wani abu a cikin waɗannan abubuwan, cewa duk wani abu da kafirai suke a yanzu da mutane suke gogoriyan kwaikwayo ko dai ya zama tsabaragen kafirci ne ko sabo ko abin da yake a cikin shi akwai sabo ko kafirci, ko abin da yake tambari ne na sabo, yayata abin sabo ne ko kafirci, ko kuma akwai tsammanin sabo da kafirci ya shigo ciki, yace babu wanda zai musa wannan, meye abin da kafirai suke wanda kake yi kake tsammanin cewa zai zama maka da wani alheri, a tambayi wanda yake kawo misali wani abu daga cikin aladun kafirai wanda yake wanda ba shi da zai zama ya tsiraiti gabaki daya daga barna, ba zai iya kawo wannan misalin ba. Ibn Taymiyyah yace ina jin babu wanda zai iya jayayya akan wannan, wala inna za'a fihi, in ma ya jayayya fala yumkinuhu an yunazi'a fi anna al mukhalafa fihi aqrabu ila al mukhalafa fil kufr wal ma'siya, idan yayi jayayya kuma ina jin ba zai iya kare hujjar shi akan cewa anna al mukhalafa fihi, sabawa kafirai a cikin wannan abubuwan
aqrabu yafi kusa ila al-mukhalafati fil kufri wal ma'siya yafi kusa da yasa ka saba ma ainihin kafirci da sabo wa anna husul hadhihi al-maslaha kuma samun wannan maslaha na ka saba ma kafire a ciki hakan ya baka damar ka guje ma kafirci da sabo wannan maslaha fil a'mali aqrabu fi husulha fil amakin kuma samun wannan maslaha a cikin ayyuka tafi kusa fiye da samun ta a cikin wurare to in ya zama an hana ma kwaikwayon sa a cikin wurare wanda kuma shine mafi karancin yuwar a samu sabo a ciki ko abinda zai kai ka zuwa ga sabo to ina kuma ga hanin da za a yi maka a cikin ka saba musu akan ayyukan su ka tsaya kana wasa da shi domin yafi zama kusa da kwaikwayon su kusa da ka kai ga sabo kusa da ka kai ga kafirci fiye da in ka shiga cikin garin su wannan yafi nesa daga kai ga sabo ko kafirci yafi nesa daga zama irin su amma duk da haka wannan ma ba daga makawa ba ina ga wancan a daga cikin jama'a da abubuwan da kafirai suke yi na al'adun su da wasanni da tafarkin su da addinin su da yaran su da irin sanya sutaran su duka akwai barna a ciki akwai sabo a ciki akwai maguzanci akwai kafirci da makamantan su a ciki yanzu kaddara dauki kai misali a wasa irin na kwallo da mutane suke so sai sun ce ai babu zunubi a cikin shi in ba tsareci ko ya wuce lokaci sallah kuma kamanta haka ba to ina kuma gaba da yake da tsakanin mutane ina kuma ga irin barnar dukiya da yake a sanadiyar sa ina kuma ga shagaltar da mutane da yake daga abin da ya kamata su yi ina kuma ga ainihin wato irin yadda yake haifawa da mutane kauna kafire a cikin rayuwar su kaga dai ya zama zari'a zuwa ga waɗannan barnatikikiniya ko da shi mujarradin yin wasan bai da wannan barna ina fata mun gano na jama'a Allah shi kyauta sai ya ce ala tara anna mutaba'atan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina fi a'malihi kai yanzu baka ganin cewa bibiyan salan annabawa da siddiqai da shahidai da mutanen ƙwarai a cikin ayyukan su anfa'u wa aula yafi daraja yafi amfani min mutaba'atin fi masakinihim fiye da bin su a wuraren zaman su wa ru'yati afarihim da ganin inda suka rayu karayi a Najeriya ko kamar ko Chadi kai bauta Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafiya lau ka mutu yafi maka alheri fiye da a ce duk shekara kana tafiya wuraren kaburbura na annabawa ko shahide ko siddiqai ko wurin da suka rayu amma kuma baka yin ibada da suka ce yi ma'ana koda baka taba ganin wani annabi ba baka taba ganin kabarin shi ba baka taba ganin wandan da ya taba sakawa ko mashin shi ko zoban shi ba baka yi asara komai ba indai ka ba addinin shi kenan shine bibiyan addinin yafi muhimmanci fiye da bibiyan asar da to haka wadancan ma bibiyan tabarkin su yafi hadari fiye da shiga cikin wurin da suka rayu ina fata mun gane mu karana wa aidan ma huwa sarihun fi dilalati ma rawa abu dauda fi sunanihi haddathana usman ibn abi shayba qala haddathana abu nadri ya'ni hisham ibn al-qasimi qala haddathana abd al-rahman ibn thabit حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرش عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابن عمر الله يكارى مسيد دايتي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم دوان ديكي كمن تكيكين يا دوسمتاني يا زمان تيا دك تكينس وهذا إسناد جيد ابن تيمية يتي وانا إسناد نيكي كاوا فإن ابن أبي شيبة وأبا النضر وحسان ابن عطية ثقات مشاهير كذا ده مالم أبو داود شيني الإمام عثمان ابن أبي شيبة ده أبو النضر شيني واتو هشام ابن القاسم دنشان ابن مسلم الليث كنا هاشم نعم هاشم ابن القاسم سنن شي كنا كو أبو النضر هاشم ابن القاسم البغدادي كنا بابن مالم حديثي ني شهرري ني da ainihin karantarwa da ilimi da shi da kuma Hassan ibn Atiyya da ainihin Hassan dan Atiyya al-Muharibi kenan Abubakar ad-Dimashqi babban malami mai bauta Allah da ibada wannan shi ma dukan su yace mashahiru siqatun amintattu ne mashahiru shahararru a ilimi ajillau masu daraja min rijalis sahihaini sadari sai Bukhari da Muslim وهم اجل من ان يحتاج الى ان يقال هم من رجال الصحيحين sun fi karfin ma a tsaya ana magana akan cewa suna cikin Bukhari da Muslim ma'ana siqat ne tabbatattu ba su da matsala wa amma Abdurrahman ibn Thabit ibn Thauban, to wancan kuwa Abdurrahman ibn Thabit ibn Thauban wanda shine malamin Hashim dan Qasim Abu Nadari dalibin Hassan dan Atiya tsakanin wadancan sika din guda biyu shi kuma fa sai yace fa qala Yahya ibn Ma'in Yahya dan Ma'in wa Abu Zur'a wa Ahmad ibn Abdullah da ainihin Ahmad ibn Abdullah ainihin wato al-Ijli kenan Ahmad dan Abdullah al-Imam al-Ijli kenan duka suka ce laysa bihi ba'su ba shi da wata matsala ma'ana shi ma ya sha ya kai tudun mun tsira Ibn Hajar a cikin at-Taqrib yana cewa game da shi saduqun yukhti'u mutumin kirki ne mai gaskiya amma yana yin kuskure to irin wannan idan yazo da hadisi sai in an ji wani abu ne na alaman nakara a cikin hadisin sa sannan za a fara magana ai tunanin mutaba'a ko shawahid ko shuzuzi ko makamanci haka amma in ba haka ba mafi adana daraja hadisin sa shine a ce hadisi ne hasanun ko jayyirin kamar yadda Ibn Taymiyyah ya ainihin abbara akai baya ga haka Malam Albani ya tabbatar da ingancin wannan hadisi a cikin littafin da'if na sunan sahih da'if na Abu Dauda sai yace wa qala Abdurrahman ibn Ibrahim ad-Duhaim sai kuma Abdurrahman ibn Ibrahim ad-Duhaim al-Uthmani kenan babban malamin hadisi wanda yake daga cikin masu wafaqawa ko taunatawa yace huwa thiqatu wa qala Abu Hatim radhi yace mustaqimul hadith wa amma Abu Munib al-Jarashi faqala fihi Ahmad ibn Abdullah al-Ijli huwa thiqatu al-Imam al-Ijli yace amintacce ne wa ma alimtu ahadan zakarahu bisu'i ban san wani ya ambace shi da mugun abu ba wa qad sami'a minhu Hassan ibn Atiyya Hassan dan Atiyya wancan al-Hafid Hassan dan Atiyya al-Muharibi yayi ji karatu a gunsa wa qarita da al-Imam Ahmad wa ghayruhu bi hadha al-hadith al-Imam Ahmad da wannan sa sun yi hujja da wannan hadisi wa hadha al-hadith aqallu ahwalihi an yaqtadi tahrim at-tashabbuh bihim kaga wannan hadisi da yace man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum mafi karancin ma'ana da za a bashi shine a ce ya haramta kamantakeke yana da su amma an dauke shi da girman shi haka da fadin sa ba a rage mishi wani zafi ba sai a ce mutum kafiri ne to annabi ya ce ya zama ɗaya daga cikin su idan mutanen kafire ne ya zama ɗaya daga cikin kafire idan mutanen mu'mine ne ya zama ɗaya daga cikin mu'mine idan mutanen wawaye ne ya zama ɗaya daga cikin wawaye idan mutanen masu wayo ne ya zama ɗaya daga cikin masu wayo ma'ana duk wanda aka ganshi da irin salon wasu ya zama ɗaya daga cikin su abu nufi za a mai hukuncin irin su shine wanda malai suka ce game da hadisi yanzu lokutan baya da ake rigingimu na addini ko na kabilanci ko wasu fitintu da suka faru ai akwai mutanen da dama sun zama victims na circumstance saboda irin stare da suka saka ko irin mazhar din su irin appearance din su ma'ana mutum ne musulmi amma yana shiga irin ta kafirai sai su zo suna wucewa a motoci ta wani garin kafirai irin wancan gwanin gora din da suka din kashe mutane sun ta kashe mutanen da kafirai ne yan uwansu saboda sun gasa da shiga musulmai da jallabiya haka wasu su ma musulmai sun kashe musulmai yan uwansu saboda sun gasa da zanzaro ko sun ji su ba su jin irin yaran wajen duk wannan me yake faruwa saboda a zahiri duk mutumin da aka gani da sura kaza to ana mishi hukunci irin na waɗannan mutanen ne babu yadda za a ganka akan bola kana tsince tsince da gashin ka ya ci kurkure ka bi wata shida baka yi wanka ba kuma ai hukunta ka a matsayin mai hankali li'annaka tatashabba bil majanin fa anta wahidun minhum idan aka ganka yanzu da uniform irin na waɗannan yara na yan Albani Science ka fito me za a ce katu a cikin Albani Science yana da Albani Science SS1 saboda tashabbata bi qaumin fa anta minhum zaka ga in ka je kasar Sakkwato da kebbi da makamantan sai ka ga mutum da rawani da babban riga da alkebba da carbi zaka dauka malami ne kawai yana nan da molan shi a rataye ashe maroki ne amma a zahiri aka yi kama da malamai ka ga shi suka ce mishi barka da asuba a karma kalla ashe nan maroki ne ko da haka suke shigar su ko idan jahilai mutanen kasashen mu da wanda ba su san larabawa ba in suka je kasashen Saudiya ko Kuwait ko Yemen ko makamanta haka da sun ga balarabe da gemu haka daga zaza da wando haka gashi nan da rawani sai a ce shek ne sai su dauka waɗannan su ne su Albani su Binbas su Nasiruddin su abin nan su Atiyatu abin nan da makamantan su Uthaymeen sai ka dauka su ne saboda yayi kama da irin shigar da ake ganin malamai da su a kasashen mu. Ko kuma ku tuna jama'a karatun da aka yi a can farko cewa wannan shigar psychologically tana sawa mutum irin tunanin mutanen. Kamar yadda yaro da ake ciyo mai kayan soja da ake cewa in an je aikin haji an dawo sai dinga jin daga sai kamar shi soja ne. Haka mutumin da ya ainihin shiga irin tafarkin wasu mutane sai ji kamar shi su ne, duka haka abin yake faruwa. Allah ya tsare mu. Yace wannan hadisin mafi karancin halinsa shine a ce ya haramta kama da kafirai, wa in kana zahiru yaqtadi kufr al mushabba mutashabba bihim, duk da yake zahirin sa yana hukunta kafircin wanda ya kama da su. Kama fi qaulihi, kamar yadda Allah yake cewa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, wanda ya jibanci kafirai daga cikin ku musulmai ya zama daga cikin su. Wa huwa nadhiru ma sanadhkuruhu an abdullahi ibn amr annahu qala, wannan dai yake da abin da za a ambata nan gaba daga Abdullahi dan Amr da yake cewa man bana bi ardil mushrikina wa sana'a nayruzahum wa maharajanahum wa tashabbaha bihim hatta yamutu hushira ma'ahum yawm al-qiyama fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan magana jama'a malami ne daga cikin sahabbai manya Abdullahi dan Amr dan Asy yake fada, kamar yadda Baihaqi ya ruwaito yace man bana bi ardil mushrikina, wanda yaje kasar kafirai yaje yayi gida sai ka tafi anguwa da an san ta kafirai ne ko garin kafirai sai kawai kaje kai gida a cikin su. Wa sana'a nayruzahum, ya dinga yin irin bukukuwan su. Wa maharajanahum, da kalan kuwan su in za su yi biki da kai ake, duk san da yayi wani festival za a yi wani ainihin wato abu na shekara biki ko nadin sarauta ko wani bikin al'ada ko wani taron nuna al'adu kai ma da kai ake kai da ƴaƴanka. Wa tashabbaha bihim, kana kama da su ka sa irin stress suka ci irin abincin su kai irin rawan su kai irin bukukuwan su hatta ya muta har yaje ya muta haka hushira ma'ahum yawmal qiyama, ranar alqiyama cikin kafirai za ta shishi. Alimai bai yake fitar da wannan daga sahabi Abdullahi dan Amr dan As. Jama'a ku duba hadarin da wannan fa yake faruwa. Yanzu za ga musulmai ne wai ranar Kirsimeti wai sai musulmi ya je musamman ya sayo ƴaƴan shi ya sayo ƴaƴan shi kaya irin wanda ake sawa a jejuci, ya sai a yasiyo bunsuru ya yanka a ginin shi a babbake wai dan mene wai dan ka ƴaƴan shi daga ƴaƴan kristoci wai sun yi gayu a anguwa wai su ji ash'ur bin naqas su ji inferiority complex. Galibin mutane su kiraye a Abuja, Fatakon, Lagos haka suke saboda barikanci. Har yanzu wannan bai karaso nan ba tukunna, amma ana tafi ba haka abubuwan suke faruwa jama'a. Kuma sai a fita da su a tafi park a je a yi wato wasanni, a je ziyarce-ziyarce gidan zu, a je a sai musu ice cream a supermarket da Mr. Dick da wane ne wai dan su ma su ji dai kamar yau ana shagali. Daidai da hutu da muke yi jama'a ranar Kirsimeti muke zuwa kasuwa bala'i. Gwamnati dai ta sa mana bayar da muka iya ko ta ba da hutu ko, amma hutu mu ci gaba da harkokin mu. Kai mu ko ranar sallah fa a cikin musulunci ba ce ai hutu ba, in an je Idi an dawo za a ci gaba da harka ne. Kowa nan ya sani sanda malai yake rayu har ranar Idi mun sha zuwa kartu mu ciya, in ya faɗo ranar karatu da riga sallah ka haka za ka je a zo na yi karatu. Soro mana zuwa wannan saboda ba wani maganan wai a wani huta wai a ce bari a zauna ba a komai saboda yau rana ta kaza ce, babu wannan a cikin musulunci jama'a. Idin juma'a da ake yin shi duk mako mai Allah ya ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard, kuma ko da gari ya waye ba a ce shikenan mu zauna yau juma'a ba za mu je kasuwa ba, ba za mu yi aiki ba, za mu je mu duk harkokin da muke, in an yi sallah kuma a je a ci gaba. To haka ballantana kuma bukukuwan da ba na ku ba, bukukuwan kafirai a ce wai ranan Kirsimeti ko ranan abin nan wani daga cikin bukukuwan kafirai kun zo kun taru kuna al'amari irin wannan. Abin mamaki shine yanzu kamar irin wannan da ake ce ma ranan masoya Valentine da ya zama ma kowa wai tunda dai shi ma wai masoyi ne, sai ka ji ma mutane sa cewa ai ba na kristoci bane, ai na kowa ne wannan bikin. To a kristanci ma wannan maguzanci ne, a cikin kristanci ma wanda suke kristanci na gaskiya ba sa yin shi saboda al'ada ce ta can, wasu batattu can, wasu maguzawa can da aka dauko su aka ce wai sun yi soyayya sun samu matsala kaza, shikenan mutane su dinga tunawa da su ranar kaza ranar kaza ranar kaza, musulmai kuma duk suna cikin shiga suna shiga cikin al'amarin. Ubangiji Allah ya tsare mu, saboda lokaci kure za mu tsaya anan insha Allah sai Allah ya kai mako mai zuwa. Na'am. Na'am. Eh.
Okay.
Kwarai kuwa duk abin da kafiri ya bi da shi tabbas musulmi ya takantsan da shi har sai ya ga abin da ke ciki. Ai ya faɗi wannan magana a baya cewa kafirai tun da rayuwar su ta riga ta lalace sun ki bin Allah ba za su iya kawo mutane wani alheri ba. Yanzu ka duba ga ilmomi ɗin da ake da kafirai suka kawo ba fa nasu bane. Ilmomin al'ummomi ne daban-daban daga cikin musulmai da sauran al'ummomi suka ɗauka, amma da suka kai su ƙasashen su sai da suka sa kafirci a ciki, sai da suka lalata al'amuran tun daga sunayen mutanen da yadda abubuwan suke sai da suka bata su, saboda kafircin nan da ya riga ya shiga zuciyarsu ya riga ya bata komai. Gaskiya ne wannan ƙa'ida ce mai ƙarfi game da cewa duk abin da kafirai suka kawo to musulmi ya taka tsantsan game da an san wannan abin har sai hatta yabdu wa salahu, har sai nagarta shi ta bayyana. Saboda dama mazanna ce ta barna, mahalli ne na barna ainihin wato da maguzanci. Allah ya shirya da mu. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.